إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دساك سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي مبلغة أنا جكين قلن بوتي أجهر بوتي a wannan yabbaci na ranar Lahadi biyar ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1434 wanda kuma yazo daidai da 14 ga watan 7 miladiya ta 2013. A wannan majalisi mai albarka inda muke tafsirin alqur'ani mai girma, wanda muna nan cikin tafsirin aya ta 11 a cikin suratul Nahl. Bismillah mala akbar. Ta 11 aya ta 91 nake son ji.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.
نعم. الله يتوى أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. الله يتوى أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وشكا الكور الله idan kuka yi alkawari wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha kada ku warware rantsarantse bayan kun karfafa su wa qad ja'altumullaha alaykum kafila kuma alhalin kun sanya Allah ya zama shaida tsakaninku inna Allah ya'lamu ma taf'alun lalle Allah yana sanar da abin da kuke aikatawa wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankata kada ku zamu kamar matar da take warware sakatta daya daya wacce take daya daya da sakatta bayan tayi karfi an katan kuna masu wato kuna masu saba alkawari tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum kuna rukun rantsuwar rantsaran tsanku wani makirci tsakaninku an takuna ummatun hiya arba min umma dan kawai kasancewar wata al'umma ta dara wata innama yabluukumullahu bih kadai Allah yana jarraba ku da wannan ne wal yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun kuma lalle haqiqa zai yi muku bayanin abinda kuka kasance kuna sassabawa a cikin sa ranar gobe kiyama. Wato Ubangiji Ta'ala bayan yayi umarni da adalci da kyautatawa, sai kuma ya faɗi wani bangare na adalci tsakanin mutum da mutum, ko tsakanin jama'a da jama'a, ko tsakanin ƙasa da ƙasa, shine wato tabbatar da yarjejeniya da aiki da ita, da kuma rashin karya yarjejeniya. Kace farkon alkawari da ɗan adam ya ɗauka shine tsakaninsa da Ubangijinsa, na zai bauta masa, ba zai bauta ma wani tare da shi ba, ba zai bauta wa shaidan ba. Alam ahad ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an a'buduni hadha siratun mustaqim. Wannan shine farkon alkawari da ɗan adam ya ɗauka tsakaninsa da Ubangijinsa, cewa ba zai bauta wa shaidan ba, Allah kadai zai bauta ma, ba zai hada Allah da wani ba. Wa idha akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Wannan shine farkon alkawarin da yake tsakanin dan adam da mahaliccin sa. Akwai alkawari tsakanin mutum da dan uwansa mutum, wato yarjejeniya da mutum zai kulla tsakaninsa da mutum, wannan ita ma wajibi ya cika ta. Akwai yarjejeniya da mutum zai yi, ko kuma alkawarin da zai dauka tsakaninsa da kansa, da yawa Allah Ta'ala alkawarin wani abu na cewa idan Allah Ta'ala ya yi masa wata ni'ima, shi kuma ga abinda zai yi, kamar bakance, wani alkawari ne, to shi ba wannan wajibi ne mutum ya cika wannan. Idan bai cika ba, to ya zama mai warware alkawari bayan ya kulla shi. Sannan alkawari tsakanin jama'a da jama'a, wato wata kungiya da wata kungiya, ko wata kabila da wata kabila, ko ƙasa da ƙasa, wannan shi ba wajibi ne. Idan an samu wannan, to a tsaya a cika. Yana daga cikin abinda musulunci ya zo da shi na adalci. Idan aka samu yarjejeniya akan wasu abubuwa bisa wasu sharuɗa waɗanda suke karɓaɓɓu a musulunci, to wajibi ne kowane ɓangare ya kiyaye wannan sharaɗi. Allah Ta'ala ya ce wa auku bi ahdillahi idha ahadtum, ku cika alkawarin Allah idan kuka yi alkawari, ko ku cika yarjejeniyar da kuka yi kuka sa Allah a ciki. Saboda galibi idan za a irin wannan yarjejeniya, to za ka samu akwai rantsuwa da take shiga, ko a ce mun yi alkawari tsakaninmu da Allah za mu yi kaza, za mu yi kaza, ko za mu bar kaza, za mu bar kaza, ko mun yi alkawari tsakaninmu da Allah akan abubuwa kaza masu zuwa, na ɗaya, na biyu, na uku, na huɗu, har zuwa ƙarshe. To kun ga kun sa Allah a ciki, saboda haka wannan alkawarin ya zama na Allah. Ko wata ƙasa ta musulmi ta kulla yarjejeniya da wata ƙasa wacce ba ta musulmi ba, to kasancewar a ƙarƙashin inuwar musulunci aka kulla wannan yarjejeniya ya zama alkawarin Allah. Saboda haka kun sa Allah a cikin wannan alkawari, don haka ku kiyaye wannan alkawari. Rashin kiyaye wannan alkawari, akwai rashin kula da girman Allah kenan. Idan har kuka yi wannan yarjejeniya kuka sa Allah a ciki, kuma sannan kuka karya, to anan ba ku girmama Ubangiji ba, ba ku duba wannan hurumi na Ubangiji kun girmama shi ba. Sai za mu ga Ubangiji Ta'ala ya jingina alkawarin zuwa gare shi, to auku bi ahdillahi, saboda an sa shi a ciki. Tunda aka sa shi a ciki, alkawarin ya zama nashi. Yace wala tanqudul aymana ba'da tawkidha, kada ku warware rantsarantsi bayan kun karfafa su. Wato bayan kun yi alkawari, kun sa Allah a ciki, ko ma kun yi rantsuwa akan alkawarin, to kada ku dawo ku warware wannan. Wannan yana nuna maka cewa ayar tana magana akan yarjejeniya da wani wasu bangarori guda biyu suka kulla, ba ana nufin rantsuwa da za ka yi na zan yi kaza ko ba zan yi kaza ba, ba ita ake nufi ba. Tunda ita rantsuwar da za ka yi ta cewa za ka yi abu kaza ko ba za ka yi abu kaza ba, wannan an yadda ka warware ta matukar ka gano cewa abin nan da ka ce za ka yi ba shi da kyau, ko kuma abin nan da ka ce za ka yi ba za ka yi ba shi ne ya fi alkhairi. Musulunci ya ce ka warware wannan rantsuwar ta hanyar kai kafara. Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda ya zo a cikin sahihain, yana cewa inni wallahi in sha Allah la ahlifu ala yaminin fa ara ghayraha khayran minha illa ataitu alladhi huwa khayrun wa tahallaltuha. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace na rantsi yace inni wallahi nace ni na rantsi da Allah in Allah ya so ba zan taba yin rantsuwa ba sannan in ga abinda na bari ko nace ba zan yi ba shi yafi alkhairi sama da wannan da nayi rantsuwar a kansa yace face nayi wanda nayi wato illa ataitu alladhi huwa khair face nayi wannan da yafi alkhairi din wata halaltuha na warware rantsuwata wato da zai yi rantsuwa akan ba zai yi abu kaza ba kuma daga baya ya dace cewa wannan abin shine daidai yin sa shine yafi alkhairi to zai warware wannan rantsuwa da yayi abin da yafi alkhairi haka nan yake cewa al'umma sakamakon da yake cikin sahihai yake cewa idan ɗayan ku ya rantsi wata rantsuwa sannan ya ga cewa abinda ya rantsi a kansa ba shine mafi alkhairi ba to ya warware rantsuwarsa yayi abinda yafi alkhairi ko kuma yayi abinda yafi alkhairi sannan yayi kafara wal kafir an yaminihi don haka idan daya yayi rantsuwa akan abu kaza to yana da mai ya warware nan kuma ayata take wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kada ku warware rantsuwa bayan karfafa ta ashe kaga waccan rantsuwar da aka yi ta warware ba ita ce wannan wanda aka ce kakka warware ba ita waccan kai ne kai rantsuwa cewa ba za ka yi abu kaza ba kamar yadda sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya rantsuwa ba zai ciyar da misqahu ba bayan abin da yayi na shiga cikin wadanda suka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala anha kage daga baya Allah ta'ala ya nemi cewa kada a yi irin wannan rantsuwa wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim shi kada masu hannu da shuni ko masu yalwa ko wanda Allah ta'ala ya ba su wadata kada su rika rantsuwa ta ba za su taimaka wa mukusantansu ba ko miskinai ko wanda suke hijira fi sabilillah Allah ya ce su yafi kuma su yi afuwa bal ya'fu su yi afuwa wa yasfahu su kawar da kai su yafi ta ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba ku san kuma Allah ya muku gafara sai na Abubakar ya ce muna so ya ubangiji haka yake kafara sannan kuma ya ci gaba da ciyar da shi saboda haka tana za mu fahimci cewa wannan yarjejeniya ake nufi tsakanin kabila da kabila ko tsakanin wani jama'a da wata jama'a ko kuma tsakanin kasa da kasa an kulla wata yarjejeniya to kowa ya rike wannan yarjejeniya in kuka yi haka to wannan karfi ne ta bangaren ku wato duk kasar da za ta rike yarjejeniyar da ta yi ba ta karya yarjejeniyar ba musamman ce fada ake tsakanin kasa da kasa sannan aka yi yarjejeniya to kasar da ta rike yarjejeniyar babu shakka sai ta fi zama kasa ce da tafi mutunci kuma tafi karfi domin za ta samu karfi tun da lokacin da aka yi yarjejeniya ta kula da wannan yarjejeniyar to za ta samu damar kuma ta gina kanta ta haɓaka tattalin arzikinta ta ƙarfafa al'ummarta domin ba za ta shagala da yaƙe-yaƙe ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sulhul hudaybiya da kafiran makka an samu zaman lafiya an aje yaƙi tsawon shekara goma kada wani ya ƙara kai wani samami kafin su quraisha su karya wannan yarjejeniya bayan wannan sulhun musulunci ya ƙara yaduwa fiye da yadda ya yadu kafin ayi wannan sulhun kafin sulhul hudaybiya sai da ya zo adaf yadda aka samu wadanda suka shiga musulunci ninkin ba ninkin saboda a wannan lokaci an bude kofa aka ce duk wanda zai yi kulla kawance da quraishawa cikin kabilun laraba zai su kulla wanda zai kulla kawance da annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen madina su ma su kulla an ba wa mutane dama maimakon da idan kabila tana son ta musulunta amma tana kusa da makka su ba su iya musulunta ba don suna gudun cewa kada quraisha su kawo musu hari su kawo musu sababe su karkashe su don haka wannan ta ba wa kabilun da suke son musulunta damar su shiga musulunci sai ya zama da musulunci ya yi karfi a wannan lokacin har Allah ya kira wannan fatha mubina kira wannan sulhu ya zama fathu ne wato budi ne mabayyani saboda haka lokacin da aka samu sulhu lokacin an fi samun karfi a daula ta kanta ta fi samun karfi domin za ta shagala ga barin waɗancan da gina kanta sannan kuma idan akwai wasu abokan adawa da suke ta kawo mata farmaki sai ta shagala da kare kanta ta bangaren su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sulhul hudaybiya sai mai da hankalinsa zuwa ga Yahudu da suke Khaibar da kuma Yahudawa Rumawa da suke kokarin su aukawa Madina. Sai zaman a wannan lokacin ya shagala da su kafin Qurayshawa su zo su warware wannan yarjejeniya din. Saboda wannan yarjejeniya din tana ƙara wa daula ƙarfi kuma sannan tana ƙara mata mutunci. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la hilfa fil islam wa ayyuma hilfin kana fil jahiliya fa innahu la yazidu al islam illa shidda. Wato a musulunci ba a buƙatar wato sai wasu mutane sun hada kansu sun yi rantsuwa akan za su yi kaza. In har abin da daman musulunci ya zo da shi, to kaga wannan abin da ba ana buƙatar a yi shi, baya buƙatar sai ka rantse za ka yi. Kawai ku je ku yi ta yi, kuma a ce an kafa wata ƙungiya za ta yi kira zuwa ga Allah, ko za ta yi aikin musuluntar da maguzawa ko wani abu. Sai su ce sai mun zo mun yi rantsuwa akan cewa wannan aikin za mu tsaya bi shi fi sabilillahi, ba za mu bari ba. A'a, daman aikin ku yi shi fi sabilillahi, wannan wani abu ne da musulunci ya riga ya neme ku da shi, ba a buƙatar sai kun haɗu kun yi rantsuwa. Wanda kuma aka yi tun kafin musulunci aka samu wasu jama'a sun haɗu sun haɗa kansu akan cewa za su yaƙi zalunci, za su taimaka ma wanda aka zalunta, kuma za su hana azzalimi zaluncinsa, kamar hilful fudul da aka yi kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama da zalunci yayi zalunci. Manyan gari sun haɗu akan cewa ya kamata su zo su yi wata ƙungiya, duk wanda ya shiga ƙungiyar nan zai yarda da cewa ba za a ƙyale wani dan an fi ƙarfinsa a zalunce shi ba. Suka yi ƙungiya akan cewa duk wani baƙo da zai shigo Makka, to ba za a taɓa yarda baƙon nan a cuce shi ba. In kuma aka samu wanda suka cuce shi, to za a yi ƙoƙari a karɓo masa haƙƙinsa, shi kuma wanda yake azzalumin za a yi ƙoƙarin hana shi zalunci. Wannan yarjejeniya da aka yi da wannan rantsuwar da aka yi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta da shi aka yi wannan taron. Har yake cewa wannan taron da aka yi da shi ya fi masa a ce ya samu wato zaratan raƙuma jajaye, ya fi masa alkhairi sama da a ce ya samu zaratan raƙuma, an ba shi raƙuma wanda suke a ƙosassu. Har yake cewa walau du'itu ilayhi fil islam la ajabt, da za a ce a musulunci ma an kira ni irin wannan, to za a je a yi da ni. Wanda yake nuna maka cewa hatta a lokacin jahiliya mutane da fitrarsu sun san cewa zalunci ba ya da kyau, zalunci ba abu ne mai kyau ba, saboda haka sukan haɗu akan yaya za su yaƙi zalunci, ko kuma yaya za su dakatar da shi, yaya za su dakatar da azzalimi. To Annabi ya ce idan aka yi irin wannan yarjejeniya a lokacin jahiliya, musulunci ya zo to ƙarfi zai ƙara ma wannan. Amma bayan musulunci, to shi musulunci ba buƙatar sai an yi irin wannan rantsuwa, domin daman can a musulunci ana buƙatar a yi duk wani abu mai kyau, kuma a guji duk wani abu mara kyau, a hana duk wani abu mara kyau. Daman wannan akwai shi a musulunci, shi yasa yace la yazidul islamu illa shidda. Saboda haka wannan ba buƙatar sai an yi shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa ƙawance tsakanin al-muhajirin wal ansar bayan an yi hijira. Bayan an hijira kaga ashe hatta a cikin daula ta musulunci akan so a ƙara ƙarfafa zumunci tsakanin gida da gida, tsakanin al'umma da al'umma, tsakanin ƙabila da ƙabila. Ga waɗannan baƙi ne al-muhajirun, ga waɗannan 'yan gari ne al-ansar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa mu'akati tsakaninsu kafin a saukar da ayar da ta bayanin rabon gado, ya kasance har ma tsakaninsu suna gadon juna. Haka nan bai'a, wato mubaya'a da al'umma za ta yi wa shugabanta, ta ba shi wato mubaya'a, ta cewa ta yi masa cefa, ta cewa shi ne shugaba, shi ne jagora. Idan al'umma ta zaɓi shugaba ya zama na jagora ne, to baya halatta ta warware wannan zaɓi da ta yi masa, ta cire hannunta daga ɗa'arsa. Shi ma wannan yana daga cikin saba, wato warware rantsa-rantsa bayan ɗaura su, bayan ƙulla su. Shi yasa Nafi Maula Abdullahi ɗan Umar yake cewa yayin da mutane suka cire hannunsu daga ɗa'a ga Yazid ibn Muawiya bayan mahaifinsa ya rasu, ya zama shine khalifa, to sai zama na an samu wasu a garin Madina wanda suka ce ba za su yi masa biyayya ba, ba za su yi masa ɗa'a ba, tare da cewa al'umma ta zaɓe shi a matsayin shugaba. Suka ga cewa yana da wasu halaye da bai kamata a ce shine shugaba ba, don haka su ba za su yi masa biyayya ba. To shine sai Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullahi dan Umar, sai ya tara ƴaƴansa, ya tara iyalansa, ya tsaya gaban su, yayi yabo ga Allah, yayi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan yace amma ba'du, yace fa inna qad bay'na hadha ar-rajula ala bay'ati Allah wa rasulihi, min yi wa mutumin nan mubaya'a chaffa a bisa mubaya'a ta Allah da manzansa, wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul, kuma naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa innal ghadira yunsab lahu liwa'u yawm al-qiyama fa yuqalu hadhihi ghadratu fulan, yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ranar gobe kiyama dukkan wani wanda ya karya yarjejeniya, ya karya alkawari, to za a wato kafa tuta a daidai inda yake, a daidai duwawarsa za a zo a kafa tuta tsayar da shi a gurin, sai da kowa zai hango shi a ce to ga wani wanda yake mai yaudari, wanda ya karya yarjejeniya, ya karya alkawari. Ya ce wa inna min a'zamil ghadari, wa inna min a'zamil ghadari illa an yakuna al-ishraku billah أن يبايع رجلا رجلا على بيعة الله ورسوله ثم ينقص بيعته. عبد الله دوما يجي تببن واتو كريا يرجيجينيا كوچن أمانا متن يزو يتي يا دوارش وقبل سني يا باش جفا سنن دقا بايو كما يزو يولولي ونا تي فلا يخلع أن أحد منكم يزيد كده دينكو يتي زي واتر دي يزيد سبو لأبن دي كي تتردشي na wasu halayen da basu dace a ce an samu tare da shi ba, ce wala yushrifanna ahadun minkum fi hadha al-amr, kada dayan ku yace yana tsinkayen shi ma ya zama shine shugaba ko yana neman shugabanci a cikin wannan al'amari, yace fa yakunu saylamun bayni wa baynahu, in ku aka haka to mun raba gari tsakanina da shi, wanda yake nuna cewa ta mubaya'a da mutum zai bawa wani shugaba nashi na musulunci, wannan mubaya'a ce da take shiga karkashin ahdullahi idza ahadtum, saboda haka bai halatta a warware ta ba. Saka duk wanda ya cika alkawari to wannan Ubangiji ta'ala zai cika masa nashi, wanda kuma ya warware to wannan shi ma Ubangiji ta'ala zai kama shi da wannan. Sannan Allah ta'ala ce wa qad ja'altumullaha alaikum kafila, alhalun kun sanya Allah ya zama kafili, wato ya zama shaida ko ya zama wanda zai lamuni tsakaninku, kun sa Allah shine zai lamuni tsakaninku bisa ga wannan yarjejeniyar da kuka yi. Duk abinda kuka yi kuka sa Allah a ciki, to kun ce Allah ta'ala shine kuka wakilta ya sa ido ya ga cewa ana bin wannan yarjejeniyar ko ana saba mata. To duk abinda kuma kace Allah ne zai sa ido a kansa ya bi diddiginsa, to babu shakka ka san babban abu ne, kuma bai halatta kai kai wasa da shi ba, ka sa Allah a ciki, dole ka tsari abin. Shi yasa ya zo a cikin hadisi a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, yace manzo sallallahu alaihi wa sallama wata rana ya faɗi wani mutum daga cikin Bani Isra'il yana neman rance, sai ya nemi wani dan uwansa wani cewa ya bashi rancen dinari, ya bashi rancen dinari 1000 zuwa wani lokaci ya dawo masa da shi, yana so zai yi kasuwanci da shi. Sai mutumin nan ya ce da shi, to kawo shaida, kawo wanda zai yi shaida, wato ya kamata kawo da nasu shaida cewa na baka rancen dinari 1000. Sai ya ce kafa billahi shahida, ce Allah zai zama shaida. Sai ce to ka ka fili wanda zai lamince, ko da zaka gudu ya zama shine grant, kawo grant. Sai ce kafa billahi wa kafila, sai ce to shikenan ya yadda. Sai ya dauki dinari 1000 ya bashi, shi kuma yaje ya hau, yaje ya hau jirgin ruwa ya tsallaka ruwa ya tafi kasuwanci. Bayan lokacin yayi, sai ya kasance ana samu irin igiyar ruwa din nan za ta hana jiragen ruwa yawo a cikin ruwa, saboda haka ya zo ya yi ta jiran jirgin ruwa ya zo, saboda lokacin mayar ma da mutumin nan kudinsa ya yi, gashi ya sa Allah shine kafili, shine shaida. saboda haka yazo yayi jira yayi jira bai samu ba bai samu jirgi ba sai ya dau itace sai ya rarake shi ya saka wannan dinari 1000 a ciki ya bayar ya rufe yace ya ubangiji ka sani cewa na nemi rancen dinari 1000 a gurin wani ya nemi in kawo shaida nace kai ne shaida ya yadda ya nemi in kawo kafili nace kai ne zaka lamince mu ya yadda ce ya ubangiji gashi lokacin biyan sa yayi ban samu jirgin wanda zaje in biya shi ba saboda haka wannan dukiya ya ubangiji na baka ajiyarta isan masa da ita
Allah
saboda haka sai ya jefa wannan wannan itace a cikin ruwa sai ya tafi shi kuma ya je ya ci gaba da jiran ya samu jirgin ruwa din shi kuma wancan mai kudi lokacin biyan sa yayi ya fito bakin ruwa yana jiran ya ga jirgin ruwa ya zo tare da wannan mutumin an zo masa da kudin sa yayi jira yayi jira bai ga wani jirgi ya zo ba saboda sai ya ce to bara ya samu itace ya tafi yayi wa abin nan saboda bukatar gidansa sai ya ga wannan itace wanda aka sako kudi shi bai san me yayi a ciki ba sai ya dauka yaje yana fasawa sai ya ga dinari 1000 da takarda a rubuta da takarda cewa gashi nan kudin ka ne da muka yi da kai zan dawo maka da shi amma ban samu jirgin ruwa ba ni ko ba na san karya alƙawarin da muka yi saboda haka ga kudin ka shi kuma wancan mutumin ya ci gaba da jiran jirgin ruwa bayan ya samu wani jirgi zai zo garin ya hawo jirgin ya zo ya same shi ya ce to mun yi alƙawari da kai zan kawo maka kudin ka lokaci kaza amma na rasa jirgin ruwa sai yanzu na samu dawon kawo maka saka ga dinarin ka 1000 sai ya ce ai Allah ya biya maka ya ce ina gaya maka cewa ban samu jirgin ruwa baka ce Allah ya biya maka ya ce eh wannan abin nan da ka aiko ya isa ya zo mun na samu to shine sahabbai suka ce muna tattaunawa a junanmu wai cikin su waye ya fi amana cikin biyu din shi wancan kaga an bashi amana amma ya rike amanar lokacin abin yayi inda ya gudu kenan jirgin ruwa ya shiga ya tafi wanda bai san ma ina zai same shi ba amma duk da yasa duk da cewa ya saka wannan kudin a cikin wannan itacen wannan bai sa shi ya fasa dauko kudin ya kawo masa ba duk da yayi wannan ba zai ce ba to shike da tunda dai Allah na ce shike nan magana ta wuce sai ai tunda dai mun ce Allah kuma na sa masa kudin sa kuma na gaya wa Allah ya kai masa kayan sa ni na fita wannan ba wasila ce shar'iyya ta biyan bashi ba ba wasila ce ba hanya ce da shari'a ta ce a rika biyan bashi ka karɓi kuɗin mutum bashi kawai ka zo kofar gidansa ka dinna nan da dai al'ambalam ka je farka ce Allah ka kai sa nan na azumi wannan ba wasila ce shar'iyya ba to amma saboda yaqinin sa da imanin sa shi yasa yayi wannan saboda yaqinin sa da imanin sa cewa ubangiji ta'ala da aka sanya shi kafili shahidi zai iya isar masa da kudin shi yasa yayi wannan amma ya san ko ba hanya ce a shari'ance ta ya biya bashi ba saboda haka ya sake dauko kudin ya sake zuwa ya samu mutumin da yake ga kudin ka ko da wancan bai je masa ba gare kudin sa ya ka masa ko ba bai masa magana cewa ya aiko kudi ba har ma da shi mutumin yake cewa Allah ya biya maka sai yake nuna cewa yaya kake fadar haka bayan na gaya maka ban samu jirgin ruwa ba sai yake nuna masa cewa ai ya aiko da kudi sannan shi wannan mutum na biyu shi ma da bacci amana ne sai ya runtu ana kawo 1000 ita ma sai ya karba ha ya ce wacce tsuntuwa yayi kuma ba wata shaida da za a iya kafa masa cewa ya karbi kudin to amma kowannen su ya kasance mai amana ne wani ba ya nuna cewa shi kenan kana ana bin ka bashi ba ka jefa a ruwa ko ka jefa a iska a'a wannan in al'amarin ya kai ga haka kuma akwai sidqul yaqini billah mutum zai iya yi, amma in ba haka ba ka kai wannan gangancin kawai akwai wanda yazo ya samu wani yace kai salihi ne bawan Allah ne kuma ka karanta cewa Allah ta'ala ya ce abinda ya rubuta wa mutum shi zai same shi kullan yusibana illa ma kataba Allah lana, abinda ya Allah ya rubuta mana shi zai same mu, abinda bai rubuta mana ba zai same shi, ya nemi waye sun tumo daga sama ce ai kai imani da kaddara, abinda ma asabaka lam yakun liyukhthika wa ma akhtaka lam yakun liyusiba, sai wannan bawan Allah ya ce eh na imani da kaddara kuma Allah ta'ala shi ne zai jarraba mu, ba mu ne za mu jarraba shi ba, sabi inda su tumo da inda zan kawo zan cutu ko zan cutu ba ina gwada Allah kenan. To shi yasa Allah ya ce wa qad ja'altumullaha alaykum kafila, wal hali kun sanya Allah ya zama mai labini tsakaninku, ce inna Allah ya'lamu ma taf'alu, wannan tahdidi ne, wannan barazana ce, tsoratarwa ce ubangiji ke ga dukkan wani wanda zai warware rantsuwa bayan ya karfafa ta cewa lalle Allah yana sane da abin da kuke aikatawa, saboda haka zai sakan kama kowa gurgudan aikin da yayi. Ubangiji ta'ala ya karfafa jumlar wannan da karfafawa ba ɗaya ba, inna, sannan ga ta jumla ismiya ce, sannan ga sunan Allah ya fito karara inna Allah, sannan kuma aka kaddamar da jar wa majrur ala amilihi ma, sannan aka ce taf'aluna, wanda dukkan waɗannan a larabci mu'akkidat ne, dan a nuna maka tabbas Allah ta'ala yana sane da duk abin da kuke aikatawa, don haka duk abin da kuke aikatawa Ubangiji ta'ala zai yi muku sakayya a kansa gurgudan yadda kuka yi shi. Sannan ya ce wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa, kada ku zamo kamar matar da take warware sagar ta daya daya sai dai dai da ita, min ba'di quwwatin, bayan ta yi karfi, wato kada ku zamo bayan kun karfafa yarjejeniyar ku da alkawarin ku da rantsuwa kuma ku zo ku warware shi, sai ku zama kamar matar da za ta yi saka, bayan ta yi saka ta saka saka ta yi karfi, sannan kuma ta zo tana zare ta tana yin daidai da ita, babu shakka matar da take yin haka ta kai matuka wajen mauta, bayan ta wahala ta yi abu mai amfani kuma ya yi kyau ya yi karfi, sannan ta zo ta lalata shi. To haka nan mutumin da zai yi rantsuwa cikin wani yarjejeniya ya karfafa rantsuwarsa, sannan zai warware ta, Ubangiji ya kwatanta shi da matar da take wawa wacce take marar hankali mai tabuwar hankali. Wasu malamai suka ce wata mata ce a Makka wai ita sunanta Raima bintu Sa'd ko bintu Amr ibnu Taym, ta kasance tana da yara waɗanda take sa su zauna tare da ita a yi saƙa, bayan yi saƙa an yi na ana saƙa ta yi ƙarfi saƙin ya yi kyau, sai kuma ta umarce su don a yi ta ya galgala wannan saƙar a yi ɗaya-ɗaya da ita, gobe ma haka jibi ma haka. To wasu suka ce an yi misali da ita ba tare da an ambaci sunanta ba, wasu suka ce a misali dai aka bayar sawan akwai wannan matar ko babu ita, da Ibn Kathir ya ce wannan shi ya fi zama rajihi, misali ne dai wanda Allah ta'ala yake bayarwa na mutumin da zai yi abu mai amfani sannan daga baya zai rushe shi. To ya zama kamar mace, a matan ma ba kowace mace ba, macen da take al-kharqa al-hamqa, matan da take wawiya marar hankali wacce za ta yi abu mai amfani ta wahala a kansa, sannan ko daga baya ta rushe shi. To haka nan dukkan wani wanda zai fara aiki ko zai yi aiki mai kyau daga baya zai rushe shi, kamar yanzu azumi din nan lokacin Ramadan din nan, kowa yana kokarin ya ga ya gyara zuciyarsa, yana kokarin ya ga ya kyautata mu'amalarsa tsakaninsa da Allah, ya kyautata mu'amalarsa tsakaninsa da 'yan uwansa, yana kokarin ya zama mai kyauta, ya zama mai qiyamul layli, ya zama mai ibada, ya zama mai karatun Qur'ani, mai sauraron karatun Qur'ani, kowa yana son ya zama haka. Sai mutum ya gina zuciyarsa, ya gina tarbiyarsa na kwana 29 ko 30 a kan wannan, da zarar aka ce Ramadan ya wuce sai kuma ya koma ruwa, abinda da ya daina yi sai ya dawo yana yi, na laifi abinda da baya yi abinda da yake yi na ibada sai ya wazar kaga ya zama kallati na qadad ghazla min ba'di quwwatin ankata saboda haka mutun ya zama a ramadan da bayan ramadan ya zama daya wato ya zama na yadda ya san cewa ubangiji Allah shine ubangijinsa shine abun bautarsa a ramadan ya rika jin haka bayan ramadan tir da mutanen bi'sa qaumun la ya'rifuna rabbahum illa fi ramadan mutanen da basu san da ubangijinsu ba sai a ramadan sai ramadan yazo za su rika sallah sai ramadan yazo za su rika sadaka sai ramadan yazo za su karanta qur'ani sai ramadan yazo za su zauna masallaci su saurari fadar Allah amma idan ramadan ya wuce to shikenan kamar sauran watannin ba su wato ubangijinsu daban da ramadan daban to babu shakka wanda yake haka ya zama kallafi na qadazzalaha min ba'di quwwatin ankata haka ban shauki da yake cewa ramadan wallahatiha ya saqi mushtaqatan tas'a ila almushtaqi wai ramadan ya bada baya kai mai kawo giya kawo ta ga mai bege wanda yake yin sauri zuwa ga abin begensa to kaga wannan ya zama kallafi na qadazzalaha min ba'di quwwatin ankata a ramadan ya daina shan taba ya yi bara'a da ita ramadan na wucewa sai ya dawo karanta masa kaga ya koma ruwa kallati na qadazzalaha min ba'di quwwatin ankata to duk wanda zai zo ya gina wani abu na alkhairi sannan cikin kankanin lokaci ya rushe shi to shine Allah ta'ala yake misaltawa da irin wannan mata wacce take marar hankali wawuya wacce take bata aikin ta bayan ta sha wahalar kyautata shi ce tattakhizuna aymanakum dakhalan bainakum kuna riƙon rantsuwar ku ta zamo dakhalan bainakum wato yaudara tsakanin wato ku shigar da rantsuwa ba dan ku kiyaye ta ba sai dan ku yaudari abokin mu'amala mutun yayin rantsuwa akan abin da ba shi kenan ba dan me dan abokin mu'amala sai ya gamsu da abin da yake faɗa kamar dan kasuwa da zai shigar da rantsuwa akan kariya ya ce wallahi da kaza ya sai abun nan ya saye shi kaza ko kuma ya wannan abu an ba shi kaza a kansa amma bai sayar ba alhalin ƙarya yake ya sa Allah ciki ya rantse da Allah akan ƙarya to wannan babu shakka kasuwancin sa ba zai albarka ba duk wanda zai shigar da Allah a cikin kasuwancin sa tare da ƙarya to ya tabbata cewa dukiyar da zai tara ba za ta yi albarka ba Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi dan Umar yace albay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika fi bay'ihi wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihi Nabi ce masu ciniki mai saye da sayarwa suna da zabi matukar ba su rabu ba idan suka yi gaskiya suka bayyana gaskiyarsu suka bayyana gaskiyar kadararsu to sai a sa albarka a cikin cirkinsu idan kuma suka boye suka yi ƙarya annabi ya ce muhiqat barakatuhum barakatu bayihima sai a bice albarkar da take cikin wannan ciniki sai aka dudduke yadda za a tara in dai ba a yi gaskiya a cikinta ba ya zama na akwai ƙarya a cikin harkar ciniki to babu shakka wannan dukiya ba ta albarka ba ta rana kamar yadda yake cikin sunan ibnu majah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hutu sai ya wuce ta kasuwa ya ga yan kasuwa ana ta hada-hada ana ta hada-hadar kasuwanci sai ya ce ya ma'asharat tujjar ya ku yan kasuwa sai duk suka dago kai sai suka ga manzon Allah ya sai ya ce inna tujjara humul fujjaru yawmal qiyamati illa man barra wa sadaqa wattaqa da suka dago kai ce to fa yan kasuwa su ne fajiran ranar gobe kiyama gashi kuma Allah ya ce wa innal fujjara la fi jahim ce to yan kasuwa su ne fajirai a ranar gobe kiyama sai yayi togaciya ce illa man barra wa sadaqa wattaqa sai wanda yayi alkhairi yayi gaskiya da tsoron Allah saboda haka wanda duk zai shigar da Allah ta'ala a cikin wani al'amari kuma ya zama makaryaci ne a cikinsa to ya sani yana ɗauko dala ne ba zanmu yana ɗauko wa kansa ne ɗaukakkiya yana tokalo abin da ya fi ƙarfinsa
shigar da Allah cikin abin da kasan ƙarya ne hadari gare shi kwarai da gaske. Allah ce tattaqiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min umma, dan kasancewar wata al'umma ta dara wata, wato su ki cika alkawari saboda suna ganin sun dara waɗanda suka daukar wa alkawari. Wato wata al'umma ce ko wata ƙasa ce, wata dauda ce wacce ke ganin tana da ƙarfi, tana da ƙarfin makamai, tana da ƙarfin sojoji, tana da ƙarfin tattalin arziki, sai yarjejeniya da wata ƙasa mai rauni, ƴan laɓoɓuwar ƙasa, sai ta karya yarjejeniya, don ta san idan ta karya babu yadda za a yi da ita, saboda tana ga ta ɗara waccan, ta fi ta yawan adadi, ta fi ta makamai, ta fi ta tattalin arziki. To Allah ce kar ku yi haka, ko kuma a'a ku karya alkawari da kuka yi da wata ƙasa, saboda kun kula cewa ga wata ƙasa can da ita za ku iya kulla alkawarin da ita, ku yi yarjejeniya da ita ku karya da ta wannan ƙasa, saboda kuna ga waccan ta fi ƙarfi. Wato ku karya alkawarin ku ko dan ku kuna ga kun fi ƙarfi, ko ku karya alkawari saboda kuna so ku kulla alkawarin ku yarjejeniya da wata ƙasa can da ba wacce kuke ganin ta fi ƙarfi, ta fi yawan adadi. Musulunci ya hana wannan, saboda haka shi musulunci idan kuka addini ne wanda babu yashi a tsarin zamantakewa na al'umma, babu wani abu wanda ake kira maslahatul daula, abinda ake ce national interest, babu magana wa national interest cewa ƙasa ta duba maslahatta saboda haka ta karya alkawari da wata ƙasa, babu wannan a musulunci. In dai kuka yi yarjejeniya a matsayinku na musulmi da wata ƙasa, to ko da kun ga cewa akwai wata ƙasar da tafi wannan ƙarfi, to kada ku ce za ku yadda alkawarin da kuka yi da wannan ƙasar, ku kama waccan mai ƙarfin ganin cewa ta fi ƙarfi wai saboda maslahar. Musulunci bai so da wannan ba. Amma duk wani tsari na ɗan adam birkitacce na duniya za ka ga akwai wannan, sai ga kawai ana cewa maslaha ake duba, mu muna duba maslahar ƙasar mu ne kawai. Saboda haka abin nan ko da ya tattali zalunci ga wata ƙasa, to za a iya yin sa, inda shi a su a ganin su tabbatar musu da maslahar ƙasar su. To musulunci yace an takuna ummatun hiya arba min umma, la tattakhudhu aymanakum dakhalan bainakum tattakhuduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min umma, ko da kiran tsarin ku ko yarjejeniyar ku ta zama yaudara tsakanin ku, dan kawai wata al'umma ta dara wata, sai ku karkata ku koma wancan bangaren, saboda kuna ga cewa shi yafi karfi, shi yafi makamai, shi yafi tattalin arziki, ku kyale wannan duk da cewa kuma da ita ku yarjejeniya, ko kuma a ku karya yarjejeniya dan kuna ganin ku kuka fi karfi. Allah ce kar ku yi haka, innama yabluukumullahu bihi, kadai Allah yana jarraba ku ne da wannan, ko dai da wannan yawan da za ku hango na wata ƙasa ku ga cewa tana da yawa, ko tana da yawan makamai, ko tana da yawan sojoji, ko tattalin arziki, wannan jaraba ce. Wasu malamai suka ce wannan aya tana magana ga waɗanda suka bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya, suka ce sun yadda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam za su bi, sun yadda za su tsaya tare da shi, sun yadda za su ba shi kariya, su bawa addinin shi kariya, sai kuma suke hankowa cewa a ƙoran shawa fa sun fi yawa, wato kafiran da suke faɗa da shi a lokacin sun fi su yawa, dan a wannan lokacin duk duniya ba a tare da shi, duk duniya faɗa ake da shi, Makka kakaf ba sa tare da shi, manyan Makka kakaf ba sa tare da shi. To bayan an zo an yi mubaya lokacin farko-farkon musulunci, duk wanda ya karɓi musulunci za a yi mubaya, Annabi zai yi mubaya da shi akan cewa sun karɓi wannan addinin musulunci, za su tsaya akan sa, za su ba wa shi kariya, za su ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya akan da'awarsa, kowa ya shiga sai ya yi wannan mubaya da shi har lokacin da za a yi hijira. Mutanen Aus da Khazraj suka zo sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mubaya akan za su tsaya su kare shi kamar da suke kare ƴaƴansu da matansu da kasarsu da dukiyarsu, sai da suka yi wannan. To kada kuma daga baya shedan ya rika riya ma wasu su rika ganin cewa yaya za mu yadda da wannan mutumin wanda shi karan kansa ma ya rasa gindin a ƙasarsa, har ma gashi nan an yi waje da shi, ba shi da kowa tare da shi cikin manyan gari, ya za mu dawo mu yadda da shi ga waɗanda su suke da yawa, su suke da dukiya, su suke da komai. To sai aka ce kar ku yi haka, wannan abin da kuke gani a yanzu tare da su kuke ganin su da dukiya kuke ganin su da karfi kuke ganin su da jarraba ce Allah yake yi bangije yana jarraba haka dan wata kasa da zaku ga cewa ta fi ku makami ta fi ku karfi ta fi ku kada ku ce zaku karkata zuwa gare ta bisa zalunci saboda kuna kwadayin abin da kuke tare da ita ko kuma kuna ganin zaku samu kariya ta bangaren ta ku sani wannan jarraba Allah yake yi ba da dukiya da daukaka ta duniya wannan ba ita ce komai a gurin Allah Allah ta'ala cewa laula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim min suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharu wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati ad-dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin kaduba wajibi ba dan mutane kada duk aba zama a koma kafirci ba to da duk wanda ya zama kafiri to sai Allah ta'ala ya tara masa tilin duniya gidansa ma ya zama na zinari Allah ta'ala ya bashi gadajen zinari yana hawa yana shiga yana fita hatta rufin gidansa duk ya zama na zinari saboda me saboda ya kafirce wa Allah to in Allah ya yi haka to da yawa sai a rika zaba kafircin wani sai ya ce bari in kafirta in na samu na dawo za a samu wani kuno min ba'dihi qauman salihin daga baya ma dawo mu gyaru to a sani wannan jarraba ce Allah ne yake jarrabawa inna ma yabluukumullahu bi ko wannan alkawarin da kuka yi jarrabawa ne Allah yake muku dan ya ga wa zai riki alkawarin wa zai kuma saba wannan alkawarin sannan sai ya ce wa yubayyinanna lakum yawmal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifuna kuma lalle tabbaci haqiqa sai ya bayyana muku ranar gobe kiyama abinda kuka kasance kuna sabani a kansa bayanin Allah ta'ala gobe kiyama a ɗaya yake da sakamako ba kawai bayanin za a yi ba shikenan a za a bayyana cewa ga mai gaskiya ga mara gaskiya ga wanda ya cika alkawari ga wanda ya karya ga wanda ya daidai ga wanda bai daidai ba to Allah ya yi bayanin wannan to kuma za a sakanka wa kowa gwargwadon aikinsa sanna ubangije cewa law sha Allahu la ja'alakum
wa law sha Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha wa yahdi man yasha wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun
na'am yace walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan ti Allah da Allah ya so sai ya sanya ku al'umma ce daya walakin yudillu man yasha sai dai yana batar da wanda ya so wa yahdi man yasha ya shiryar da wanda ya so wala tus'alunna amma kuntum ta'malun kuma lalle tabbaci haqiqa sai an tambaye ku game da abin da ku kasance kuna aikatawa wato da Allah ta'ala ya so ba ma za a samu sabani tsakanin ku ba a samu wasu musulmi wasu ba musulmi ba har a ce a mai wata yarjejeniya duka sai ku zama abu daya ba ma bukatar wata yarjejeniya tun da al'umma ce daya da Allah bai wasu kafirai ba bai wasu mu'minai ba to amma tun farko ubangiji ta'ala ya so ku zama daban-daban ku zama mabambanta wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min ubangiji ya halice ku cikin ku akwai kafiri akwai mu'mini haka ubangiji ya yi walau sha Allahu la jama'ahum 'ala al-huda ubangiji ya yi daga ya dama da duk sai ya tara mutane gaba ɗaya duk su zama akan shiriya a wani guri ya ce walau sha Allahu walau sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'mini da ubangijin ka ya so da duk wanda suke doran kasa sai su zama mu'minai duk gaba ɗaya kowa ya zama mu'mini ba wanda zai zama kafir la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'mini zaka tilasta mutane ne har sai su zama mu'mini haka nan akwai inda Allah yake cewa law sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in ubangiji yake cewa law sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida da Allah ta'ala ya so sai sai al'umma duka ta zama daya ta zama bai daya wala yazaluna mukhtalifin amma ba za su gushe ba suna sassafawa suna zama daban-daban walau shi ina la ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqa alqawlu minni la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in shi da mun ga dama kowace rai sai buba ta shiriya kowace rai sai ta shi sai ta zama shiriyayya da zama bata yi kafirci ba walau sha'a rabbuka ma fa'alu da Allah ya so ba za su da ba su yi kafircin ba to amma sunnar ubangiji ba haka ta so ba ubangiji ta Allah ya so ya mutane daban-daban saboda kanunul ibtida ubangiji ya yi duniya da lahira dan a jarraba mu alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yayi duniya yayi halacci rayuwa da mutuwa dan ya jarrabe ku wane ne yafi kyakkyawa kai ba zai yiwu ba a samu jarraba a gane wane ne yayi kyakkyawan aiki wane ne bai kyakkyawan aiki ba sai idan an ba kowa zabi sai an ba ka zabi an nuna maka ga shiriyar ga yadda take ga hanyar ta ga kuma hanyar da take ta bata ce aka ce kuma an ba ka isti'dad kana da wani dama ta ka zaba taka zaba wanda kake so in ka zaba ubangiji ta'ala sai hore maka kuma hanyar damar bin in ka zabi shiriya sai ubangiji ya hore maka damar bin wannan shiriya din fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusr wanda kuma ya zabi akasin haka ya zabi cewa shi ya bi batan shi ma sai ubangiji ya bashi dama to shikenan gafili ga bai doki fa amma man bakhila واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ذا مسوقك يمسى هريا كي لطنن هريا كي قوهلا تبدأ إتي ذا با فهكا أبنجي تعالى سيبا ودن أدم استئداني تن فرقو تندن فرقو من لتر دن أدم ألا باش استئداني واتو يباش ناورا وچذات إيا كرم ساقو ساقو نشريا wanda ya ga dama ya bar wannan na'urar da yafiyar ta shikenan sai ya karɓi sa wanda na'urar ta lalace ta zama ta lalace ta mutu to shikenan sai ya zama shiriyar ta zo amma ba zai karbe ta ba kaman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadhalika yaj'alullahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun ubangiji ta'ala yake cewa wanda ya so ya shirye shi sai ya bude kirjinsa sai ya bude kirjinsa da musulunci sai ya ji babu abin da yake so kamar shiriya wanda kuma ubangiji ya nufi batan sa ya ja'al sadrahu dayyqan sai ya zama kirjinsa yayi kunci ya takuru kai ka ce wanda yake hawa sama wanda yake hawa sama oxygen na raguwa saboda ka kirjinsa yana shin nishi yana nishi da kardek a hankali har yazo ka sama nishi saboda babu iskar da zai shaka to haka wanda ya ki shiriya yayi nisa da ita sai zama duk abin da za a ga masa na shiriya zai ga ya takura shi sai ji ya mutu sai ji ya taku sai ji ya shiga damuwa sai ji an takura masa an hana shi abin nan sakat an hana shi walawa an hana shi walwala to ubangiji yayi dan adam bisa ga wannan domin kanunul ibtila'i aikinsa saboda a samu da yabluwakum ayyukum ahsanu amala a gane waye yayi daidai wane ne kuma ya saba a aljanna da ubangiji ta'ala yayi a ce ga ya'yanta dan wuta kuma a samu wanda za a sa tunda ubangiji ya rantsa sai ya cika ta da wuta walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in sai na cika jahannama da mutane sai na cika jahannama da aljanu gaba daya to haka wannan ba zai tabbata ba sai an ba kowa isti'dadi an kuma ko bude masa kofa to wannan shine abin da ubangiji yayi shi yasa bai sanya al'umma ta zama daya ba don haka ba yadda zaka yi kai ka ce kowa da kowa sai musulunci shi yasa a musulunci ne ma a musulunci ma aka hana tilastawa la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusul min al-ghay babu maganar a tisa saka a rike maka kaifin takobi a ce sai ka musulunta ko aka shika musulunci babu wannan saboda me saboda tabayyana ar-rusul min al-ghay ga shiriya ta bayyana ga bata ma ya bayyana wanda kaga ya zabi shiriya shi ya ga dama ya zaba wanda kuma zai shiryu ubangiji ta'ala ya tana dan masa shiriya kuma sai ya hore masa wannan hanyar shi yasa ya ce walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha sai Allah yana fatar da wanda ya ga dama ya kuma shiryar da wanda ya ga dama wato shiriya a hannun ubangiji take wanda ya zabe ta ubangiji ya bashi haka nan bata ubangiji shike bawa da mutum damar ya bace din, amma idan ya zaba wato ba tilasta shi ake yi ba, ba wani abu ubangiji ya sauko daga sama shi baka bace ba sai na halaka ka da shi, a mutum shi yake zaba ya bace. Wala tusaluna amma kuntum ta'malun, to saboda wannan kanun din na sai an yi wa kowa tambaya aji abinda ya aikata, ya aikata mai kyau ko ya aikata mara kyau, sai yasa ubangiji ta'ala bai sa al'umma ta zama daya ba, sai ta zama daban-daban. Ce wala tusaluna amma kuntum ta'malun, kuma lalle tabbaci hakika ubangiji yayi rantsuwa yace sai an tambaye ku game da abinda ku kasance kuna aikatawa. Wannan tsoratarwa ce ubangiji ta'ala yake yi ga al'umma, cewa su kasance abinda za su aikata aiki ne mai kyau, domin su sani duk abinda za su aikata abin tambaya ne ranar gobe kiyama. Allah ta'ala ya samu dace da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.